رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم ثلاثة عشرين دا بيو قوتا شعبان باين هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم دا شكرا دبو اي دا تريه دا أربعين دا بقوي وان دي دا goma ga watan biyu shekara ta 2026. Muna cikin darasin mu na wannan littafi asrarus-sawm daga cikin littafin mau'izatul mu'minin na al-imam Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasi na shida ko darasin da ya gabata mun karanta bayanin da malam yayi dangane da wajibai ko kuma sirri da sharuɗa na batini na azumi. Mun ji waɗannan sirri da sharuɗa na batini guda shida waɗanda su ne saumul khusus kai shine ya kunshi waɗannan sharuɗan guda shida, wanda duk wanda yake so ya tashi daga saumul umum ya koma saumul khusus to zai yi amfani da waɗannan matakan guda shida da ya lissafa. Za mu tashi gaba ta ƙarshe, mala ya ce at-tatawwu' bis-siyam, azumi na nafila. I'lam anna istihbab as-sawm yata'akkad fi al-ayyam al-fadila, mala yace ka sani cewa mustahabbancin yin azumi yana ƙarfafa, ma'ana mustahabbancin yana ƙara ƙarfi, sunnar tana ƙara ƙarfi ta yin azumi fi al-ayyam al-fadila, a cikin kwanuka masu falala. Idan azumi yana da falala a kowace rana, to idan ya zama rana ce mai falala, to wannan ƙarfin azumin yana ƙaruwa sama da yin shi a wata rana wadda ba wannan ba. Shine abin da yake nufi. Wa fawadilul ayyam, su kuma kwanaki masu falala, kwanaki da ake keɓancewa masu falala a cikin al'umma, baduha yujadu fi kulli sana, waɗansu kwanakin ana samun su ne a kowace shekara. Akwai rana mai falala wadda so ɗaya take zuwa a shekara, in ta zo kuma sai wata shekara za a sami irin wannan rana. To a cikin kwanaki masu falala akwai wanda su suna zuwa ne so ɗaya a shekara, wa ba'dhuha yujadu fi kulli shahr, waɗansu kwanakin kuma masu falala ana samun su ne a kowane wata, so ɗaya suke zuwa a wata, in watan ya wuce sai kuma wani watan, to a cikin wata ma ana samun kwanaki masu falala masu kewayowa duk wata kenan. Kamar yadda a shekara ana samun kwanaki masu falala masu kewayowa duk shekara, sai ya ce wa ba'dhuha fi kulli usbu, akwai kwanaki masu falala wanda su kuma a kowane mako ake samun su. duk mako ana samun wannan ranan ne falala tana maimaituwa sai kuma wanne banda wannan na'am na shekara akwai ranar da ita su a shekara kawai suke zuwa su daya akwai waɗanda a wata kawai suke zuwa su daya akwai kuma waɗanda a mako suke zuwa su daya irin waɗannan kwanakin masu falala sai wanne banda waɗannan na'am na lokuta lokuta masu falala su kuma na wuni kenan me yasa ba a kawo lokuta ba saboda ana magana akan azumi ne azumi kuma yana kwashe wuni ne gaba daya dan haka wunin za a samu wuni mai falala a iya yin azumi a cikin shi a cikin waɗannan lokutan da aka lissafa mun ji guda uku to yanzu zai dauke su kowanne ya bada misali akan su sai malai ya ce wa amma astana amma kwanaki masu falala waɗanda ake samun su a shekara su a shekara shekara suke maimaituwa fa ba'da ayyami ramadan bayan kwanakin ramadan kwanakin ramadan a me za a sa shi na'am a shekara ai shekara sai shekara shekara ake samun ramadan to bayan ramadan in an cire ramadan a cikin kwanaki masu falala a shekara sai ce yawmu arafa shine ranar arafa yin azumi a ranar arafa tunda ya faɗa mana kwanaki masu falala yin azumi a cikin su yafi ƙarfi fiye da wasu wanda ba su ba ko yanzu ya faɗa mana yanayin yadda kwanaki masu falalar suke dan haka daga cikin kwanaki masu falala bayan watan ramadan a shekara ranar arafa ita ma tana daga cikin kwanaki masu falala wanda yin azumi a cikinta ya sha bamban da yin azumi a wata rana wadda ba ranar arafa ba hadisin abu qatada wanda imam muslim da imam ahmad ibn hanbal suka fitar da shi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa siyamu yawmi arafa ahtasibu ala allah an yukaffira as-sanata allati qablahu والسنه التي بعده فذا الله يتي عزم رانا ارفا انا كوتت زتو غا الله ذا اكنكري wannan azumin zai kankara zinubin shekarar da ta wuce da kuma zinubin shekarar da za ta zo a gaba bana mutun yana samun gafara ta shekara biyu wanda ta wuce da wanda za ta zo da azumtar rana arfa daka azumtar ranar yana daga cikin ranaku masu falala bayan wannan sai malai ya ce wa yawmu ashura sai azumin ranar ashura ranar nawa ga wata kenan ranar 10 ga watan wannan watan watan al-muharram ranar 10 ga watan al-muharram wanda shi ma dai a wannan hadisin na abu qatada bayan manzon Allah yayi magana akan azumin arfa sai manzon Allah ya ce wa siyamu yawmi ashura ahtasibu ala allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu azumin ranar ashura kuma shi kuma ina kyautata zato ga Allah zai kankara zunubin shekarar da mutum yayi ya gabata a ciki ma'ana bambancin azumin arfa da na ashura shi na arfa shekara biyu wadda ta wuce da wadda za ta zo na ashura kuma yana kankara zunubin shekarar da ta wuce a baya da haka yana daga cikin ranaku waɗanda suke maimaituwa su ɗaya a shekara wanda kuma azumi a cikinsu yana da falala ta samun gafara Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai malai ya ce wal ashru والعشر الاول من ذي الحجه في كما azumtar kwanaki 10 na watan dhul hijja na farkon watan Zulhijja kenan. Farkon watan Zulhijja kwanaki 10 wanda su ne ashru Zulhijja ko to su ma yin azumin su suna daga cikin kwanaki masu falala wanda su ma so ɗaya suke maimaituwa a shekara da haka yin azumi a cikin su yana daga cikin ayyuka masu falala kamar yadda yazo a cikin Musnad na Imam Ahmad da sunan na Imam Abu Dawud da kuma sunanun Nasa'i daga Hunaida daga wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta kasance tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin azumin ranar Ashura sannan wa tis'an min Zulhijja yana yin azumin kwanaki 9 na watan Zulhijja me yasa ba a ce kwanaki 10 ba aka ce kwanaki 9 kuma kwanakin Zulhijja guda nawa ne dama masu falala 10 ko to me yasa aka ce kwana 9 na'am saboda na 10 ba a yin azumi a ciki saboda ranar sallah shine na 10 da aka kwana 9 tace yana yin azumin kwana 9 wa salatatu ayyamin min kulli shahr sannan yana yin azumin kwana 3 a kowane wata da aka wannan hadisin ya tabbatar da yin azumi a cikin waɗannan kwanakin da aka yana daga cikin aiki kamar yadda manzon Allah ya faɗa cewa babu wasu kwanaki wanda aikin alkhairi ya fi soyuwa a wurin Allah fiye da yin aikin alkhairi a waɗannan kwanaki 10 na farko na watan Zulhijja. To azumi shi ma yana cikin ayyuka na alkhairi kamar yadda kowane aikin ibada yake ciki. Da haka duk wani aikin alkhairi yana cikin mafiya soyuwar aiki a wurin Allah. Da haka azumi ya shiga ciki sannan wannan hadisin ya nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana azumtar waɗannan kwanakin. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكفر صوم شعبان ومن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يعكس أنت ينا يويتين أزمي أتكم وتن شعبان من زن الله ينا يويت أزمي أو أتكم وتن شعبان وانا وتن كينان دمكي تكيو من زن الله ينا يويتين أزمي أتكي da aka yin azumi a watan Sha'ban sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam banda watan Ramadan babu wani wata da manzon Allah yake yawaita azumi a ciki kamar watan Sha'ban yafi yin azumi a cikin watan Sha'ban sama da kowane wata bal ma hadisin Aisha radhiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya azumtar wani wata gaba ɗaya daga cikin watanni banda watan Ramadan ba wani wata da za a zo a ce manzon Allah yana azumce shi gaba ɗaya kuma babu wani wata da manzon Allah yake yin azumi a cikin watannin shekara gaba ɗaya banda Ramadan kamar yadda yake yin azumi a watan Sha'ban a riwayar hadisin take cewa kana yasumu sha'bana kullahu sha'ban din ba dukan shi azumce shi yake yi a wani lafazin illa qalil sai dan kadan kawai ne baya azumcewa a cikin sha'ban bana aksarin sha'ban din manzon Allah aje shi yake yi shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka ba Rajab ne yake yin azumi ba yayi ya aje azumi a sha'ban juya sunna ne wannan ta ce ga azumin tsofaffi a yi ta azumi a Rajab shi kuma an zo Sha'ban din sai a ce sallar tsofaffi sai a aje azumi wannan shi ne juya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ba watan da yake yin azumi kamar watan Sha'ban shi watan sallar tsofaffin shi ne watan sallar shi ne watan azumin manzon Allah da haka manzon Allah yana yawaita azumi a watan Sha'ban. daga cikin hikimar yawaita azumi a cikin Sha'ban shine shiri domin fuskantar watan Ramadan. Kamar yadda yazo a wani hadisi da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yasa aka ga kana yawaita azumi a cikin watan Sha'ban? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan wata ne wanda da yawa mutane suna gafala a cikin wannan watan tsakanin Rajab da Ramadan. Sai a gafala da Sha'ban din ai ta wasu abubuwa a manta da yawaita ibada a ciki. Yace to wannan yasa mutane suna yawan gafala a watan Sha'ban, dan haka ni kuma nake shagaltuwa da shi. Sannan shi Sha'ban din sai manzon Allah yace shi ne watan da ake daga ayyukan bayi zuwa ga Allah a cikin shi. Ayyukan mutane na shekara ana kai su, ana isar da su zuwa ga Allah, report din aikin kowa a watan Sha'ban. Sai ce to ni kuma ina so ya zama an ɗauki aikina a daidai lokacin da ina azumi, shi yasa nake yawaita yin azumi a watan Sha'ban. Ya zama na dace da lokacin da za a kai aikina a lokacin kuma ina cikin azumi. Da haka manzon Allah yake yawaita yin azumi a cikin wannan watan na Sha'ban. Ya faɗa mana waɗannan hikimomin guda biyu daga ciki gafalar da mutane suke yi. Ita kuma ibada lokacin da mutane suke gafala, to ta fi daraja, ta fi ƙima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ibada cikin dare lokacin da kowa na bacci ta fi wadda ba wannan lokacin ba. Ibada a ranar sallah misali ta fi ibada a wani lokaci da ba ita ba, saboda lokacin mutane sun shagaltu da abubuwa. Duk lokacin da mutane suka shagaltu, to ibada ta fi ƙima a wannan lokacin. Da haka manzon Allah yake shagaltuwa da yin ibada a watan Sha'ban, saboda ana yawan gafala, ana yawan gafala da ibada a cikin wannan watan. Kowa yana ta shiri, yana bari, ai bari sai Ramadan ya tsaya, sai an ga wata zan fara kaza, zan fara kaza. To wannan sai yasa wanda ya tsaya ya riba ci wannan lokacin, shi kuma ibada zai samu mai darajar gaske, mai lada, mai yawa. Da haka manzon Allah yana yawaita yin azumi a Sha'ban. Sannan sai ya ce wa fil khabar, ya zo a cikin hadisi, afdalu as-siyam ba'da shahri ramadan shahrullahi al-muharram, mafificin azumi da mutum zai yi bayan azumin watan Ramadan, azumin da yafi kowanne shine shahrullahi al-muharram, shine azumin watan Allah, watan al-muharram shine afdalus siyam bayan Ramadan. Azumin da yafi kowanne shine yin azumi na watan al-Muharram. Wannan hadisin Imam Ahmad da Imam Tirmidhi da Ibn Majah duka sun rawaito shi. Da haka wannan ya nuna falalar yin azumi a watan al-Muharram, inda shi ma watan al-Muharram din yana maimaituwa ne a yaushe, a so daya a shekara. Me yasa sai malam yace li annahu ibtida'u sana, saboda shi watan al-Muharram shine ake fara shekara da shi. Fa bina'uha 'ala al-khairi, mutum ya zama ya fara gina shekarar shi akan al-khairi. Watan farko na shekara ya buɗe shi da ayyukan al-khairi, ahabbu, to wannan ya fi zama abin soyuwa. A ce ka buɗe shekarar ka da ayyukan al-khairi, ba ka buɗe fayil ɗin shekarar ka da miyagun ayyuka ba. Ya zama ka buɗe da ayyukan alkhairi da su ka fara a lissafin wata na shekara, to wannan shi ya fi zama abin soyuwa. Wa arja li dawami barakatihi, kuma wannan shi ya fi sa rai mutum ya samu dawwamammiyar albarka a cikin wannan shekara. Ya zama shekarar ka buɗe ta da aikin alkhairi, to wannan za a fi kyautata ma zato cewa za ka samu dawwamar albarka a cikin abin da ya rage maka na kwanakin wannan shekara. وفي الخبر هر إلى يودي يازو أتكن حديثي وانتن حديثن دي قباتا نا حديثن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم إمام أحمد دي إمام مسلم ذكر ويتوشي وانن حديثن شيني إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان ko idan tasafa ramadan fala tasumu kamar yanda yazo a wani lafazin hadisin hadisi ne wanda yazo a cikin musnad na imam ahmad da al-jami' na imam tirmidhi da kuma ibn majah sai rawaito shi da lafuzza wa'anda suke masu kusa da juna cewa idan watan sha'abana ya kai rabi to kada ku yi azumi hatta ramadan har sai watan ramadan ya tsaya kenan a can an ce azumin watan da manzon Allah ya fi yin azumi bal ma kusan yana azumce shi duka sai ɗan kaɗan shine wanne shine watan sha'aban anan kuma an ce idan kana nisfu min sha'abana fala sawma hatta ramadan idan watan sha'aban ya kai rabi to babu azumi har sai zuwa ramadan kenan wannan ya ci karo da wancan hadisin kenan haka ne me to bambanci tsakanin wannan hadisin da wancan me bambanci tsakanin su atan ce kana yasumu sha'abana kullahu manzo Allah yana azumin sha'aban gaba ɗayan shi a wata riwayar illa qalil sai dan kadan ne kawai baya azumcewa a sha'aban anan kuma an ce in ya kai rabi kada ku yi azumi shi yasa malamai suka ce abinda wannan yake nufi mutumin da baya azumi haka kawai ba azumi yake yi ba sai ya zo an zo tsakiyar sha'aban tunda ramadan ya kusa sai ya fara bari ya kama azumi ya rinka yi daga wannan lokacin to wannan shine abin da aka yi hani amma wanda dama ya saba yin azumi ko ya saba azumtar watan sha'aban wannan ba shi da matsala a wurin azumtar shi shi yasa aka hana hatta shi ma daga cikin nau'in abin da aka hana a sha'aban waɗanda za su zo sai ƙarshen wata na sha'aban sai su fara azumi daga nan suna shakka in ma an ga wata in ma ba a gani ba in ma an yi kuskuren ganin wata dai su dai ai sun yi azumi kwana biyu kafin watan ramadan ya kama sai shiga to wannan ma shi ma manzon Allah ya hana la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin aw yawmay manzon Allah ya ce kada ku gabaci watan ramadan da azumi na rana ɗaya ko na rana biyu kafin ramadan ku haɗe su da ramadan manzo Allah ya ce kada ku yi haka sai dai idan mutum dama azumin da yake yi ne ya saba ka saba kana yin azumin litinin da alhamis sai zama yau litinin kuma gobe za a tashi da watan ramadan za ka yi ko ba za ka yi ba za ka yi azumin ka da ka saba yi ko da ya kama zai haɗe da watan ramadan ka saba yin azumi kowane wata dama kana yin azumi guda uku sai zo baka samu yin azumi ba sauran kwana uku kuma watan ya ƙare me za ka yi za ka yi azuminka a wannan lokacin ko da ya ƙare yana ka gama ya haɗe da ramadan da haka a nan wanda bai saba yin azumi ba ko bai da wani azumi dama wanda ya saba yin shi a irin wannan lokacin haka kawai ya zo ya ƙirƙiri azumi bayan sha'aban ya kai rabi to wannan shine aka ce babu wannan azumi amma wanda dama ya saba yana azumta sha'aban ko aksarin sha'aban wannan baya cikin wannan lissafin ana maganar akan wanda baya yi ne yanzu ya zo ya kirkira ya ce bari tunda an zo saura rabi ya ƙare bari in kama kawai in haɗe ko bari in kama in ta yi har ramadan ya zo to wannan shine abin da aka hana ko kuma a ƙarshe kwanakin ƙarshen ya ce zai yi shi ma an hana ne ga wanda zai zamanto zai hade shi da Ramadan saboda wai gudun kada ai kuskure ko kuma saboda kada ya zama ba a ga wata daidai ba to wannan duka an hana Timane yace wali hadha yustahabu an yaftura qabla Ramadan ayyaman saboda haka ne ma an so mutum ya aja azumi kafin Ramadan da ɗan kwanaki ya zama ya dan samu hutu na ɗan kwanaki kafin Ramadan ya kama fa in wasala sha'ban bi Ramadan amma in ya hade Ramadan din sha'ban din da Ramadan bana bai yi hutu ba ya ta azumin shi a sha'ban kamar yadda ya saba fa jaizun wannan babu laifi mutum yayi haka kamar yanda dai ya gabata manzo Allah yana azumta sai kadan yake bari a cikin sha'ban din wala yajuzu an yaqsuda istiqbal ramadan bi yawmayn aw thalatha amma baya halatta mutum yayi azumi da nufin wai bari ya tarwatar ramadan da kwana biyu ko kwana uku kamar yanda ya gabata a wancan hadisin la taqaddamu ramadan bi sawmi yawmin wala yawmayn hadisin bukhari da muslim azza Allah ya hana illa an yuwafiqa wirdan lahu sai dai idan ya dace da wani wuridin shi dama na azumi da ya saba yi yana yi wannan babu laifi kamar yanda ya gabata a misalin da ya wuce dama ka saba yin azuminka kowane wata ko dama litinin da alhamis kana azuminka dan ya kama ana gobe ramadan ne babu laifi duk zaka iya yin wannan azumi وكره بعض الصحابة أن يصام رجب كله يتي وسد كم مجباتا سن آمتي وسد كم صحابي سن آمر متن يأزم كوات الرجب ما ناس باسا سوس جمتن ينا أزم في وات الرجب دقت كم صحاب من زن الله صلى الله عليه وسلم yasa aka rawaito daga Umar ibn al-Khattab yadribu ar-rajabiyyin yana sa durrashi yana zana masu azumin rajab din masu azumin tsofaffi dai za a ce za a fi ganewa ko yana zane su da sandar shi da haka wasu daga malai yace da yawa wasu daga cikin sahabbai suna kyamar mutum ya rinka azumci watan rajab dukan shi حتى لا يضاها بشهر رمضان دن كدا حق يزو يزما أنا كمن تاشد وتر رمضان شيما كدا يزما أنا صفن تا وتر رجب تن دا وتر رمضان واندو كمشيني أبن دا أكي ذات سامو ونسوهم ما بيهم إيا ين أزم وتر رمضان قبات أيا أما إن وتر رجب يزو سيا داجي يا يد اندم بالا wai shi yayi azumin tsofaffi amma an zo na Ramadan sai kaga da kyar ake karasawa wani ma ba a iya karasawa amma na tsofaffi yayi ko na tsofaffi tayi to wannan duka yana cikin abinda malai yace sahabbai suna wasu daga cikin sahabbai suna kyamar a ce mutum ya zo ya azumce watan Rajab din yasa babu abin da ya inganta na falala na watan Rajab daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda da yawa daga cikin malamai musamman malaman hadisi suke tabbatarwa abin da ya tabbata na falala na Rajab shine yana cikin ashhurul hurum yana cikin matanni guda hudu masu alfarma amma wata falala ingantacciya ta musamman da wata falalar wata ibada ta musamman a ciki wannan babu wani abu da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan haka to wannan duka malam yana mana magana ne akan abubuwa ko lokuta masu falala waɗanda suke maimaituwa a shekara duka waɗannan abubuwan da ya faɗa a shekara suke maimaituwa in suka wuce shikenan kuma sai wata shekara sai cewa amma ma ya takarraru fi shahar amma lokuta waɗanda suke masu falala waɗanda suke maimaituwa su kuma a kowane wata shine mala yace fa awwalu shahr wa awsatuhu wa akhiruhu lokuta masu falala a wata sune farkon wata da tsakiyar wata da kuma ƙarshen wata sune lokuta masu falala daga cikin lokutan wata wanda su ma a kowane wata ake samu kowane wata ana samun farkon wata ko ana samun tsakiyar wata kuma ana samun ƙarshen wata wa wasatuhu ayyamul bid tsakiyar wata sune ayyamul bid din da ake cewa ayyamul bid sune ranakun cikar wata ranakun da wata yake kaiwa cikashi a sama sune الثالث عشر شاء أكو جوتا والرابع عشر دشاء هو الجوتا والخامس عشر دكما شاء بير جوتا سوني قانكي دكتكم قانكين دمنزن الله صلى الله عليه وآله وسلم يكي أزمتا أتكم وتا أيام البيض كينا داك شاء أكو دشاء هو دشاء بير وين نم قانكين سوما قوة نوتا ينادى سواي suna maimaituwa a kowane wata daga cikin watanni guda 12 daga kwanaki ne masu falala wanda ana son azumtar waɗannan kwanakin guda 3 sai kuma wa amma fil usbu wa amma fil usbu yin azumi na guda uku a kowane wata kashi biyu ne akwai wannan kashin shine jera waɗannan ayyamul bayd din guda uku ayi 13 ga wata da 14 da 15 akwai kuma nau'in azumi uku na wata wanda shi kuma zai takaituwa da wasu lokuta na musamman shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a wasu hadisai da yawa yana yin azumi guda uku a kowane wata ma'ana a koyaushe mutum zai iya yi ya zama a watan da aƙalla a watan kayi azumi guda uku shine kawai abin da ake buƙata sawa'un a farkon wata ne ko a ƙarshe ko a tsakiya ko a jere ko daban-daban ya zama dai an sami yin azumi guda uku a cikin wannan kwanakin kamar yadda yazo a hadisin Mu'adha al-Adawiyya daga ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Aisha dangane da azumin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa waɗannan kwanakin da manzon Allah yake yin azumi guda uku a wata a waɗannan kwanaki ne manzon Allah yake yin azumi sai Aisha radiyallahu anha ta ba ta amsa cewa lam yakun yubali min ayyi ayyami shahri kat kaza la bai damuwa a kowanne wata rana ce daga cikin kwanakin wata azumin ya kasance bana bai keɓanta waɗansu kwanaki na musamman amma dai yana yin kwanaki guda uku kina akwai wancan tsarin na ayyamul bayd kwanaki uku na tsakiyar wata wanda azumtar su yana da falala sannan kuma akwai azumin kwana uku a wata sawa'u mutum yayi amfani da waɗancan kwanakin ko kuma ya zaɓi kowane lokaci sannan kuma akwai wani jerin daban kamar yadda yazo a hadisin Hafsa bintu Umar radiyallahu anha wanda Imam Ahmad da Abu Dawud da Imam Nasa'i suka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin azumi uku a kowane wata sai ta ce yana yin azumin ne al-ithnaini wal-khamis wal-ithnaini min al-jum'ati al-ukhra yana yin azumi ranar litinin da kuma al-hamis sai kuma ranar litinin na sati da zai zo a gaba ta ce to wannan su ne kwana ukun da yake kaga a nan shi ma an yi kwana uku a wata amma kuma an yi wani azumi an yi kuma azumin litinin da alhamis kuma an yi azumin kwana uku a wata duka a haɗe a wuri ɗaya ta ce yana yin litinin sai kuma ya yi alhamis sai kuma ya yi litinin a sati da zai zo a nan gaba ya yi uku kenan to haka duka wannan nau'i ne daga cikin salo da ake yi na azumtar kwana uku a cikin wata. Ko dai mutum yayi a kowace rana ya samu dama, ya zama dai watan bai kare ba yayi kwana uku. Ko kuma mutum ya zabi Litinin da Alhamis a cikin waɗannan kwanakin guda biyu ya hada azumi guda uku a wata. Duka wannan yana daga cikin na wata kenan, ko masu maimaituwa a kowane wata, ko kuma ya zaɓi ayyamul bayt wayannan kwanakin 13 da 14 da 15 yayi azumin su. Duka dai yayi azumi guda uku a wata. Daga idan yayi wannan ya hada guda nawa kenan, ya hada azumi daban-daban, yayi ayyamul bayt, sannan yayi wanne, yayi azumin uku na kowane wata. Sannan kuma in ya dace ma a ayyamul bayt din ya samu Litinin da Alhamis a ciki, shi ma ya hada da azumin Litinin da Alhamis, duka zai iya kasancewa. Sai wanne, to wayannan duka na wata ne, ko sai ma da yace wa amma fil usbu, amma kwanaki masu falala waɗanda ake azumtar su a cikin mako, a cikin mako, su kuma su ne fal isnaini wal khamis, su ne ranar Litinin da kuma ranar Alhamis, wanda suna zagayowa kowane mako ne su, ba wata-wata ba ne. Da haka su ma suna daga cikin kwanaki masu falala waɗanda ake azumtar su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita azumtar waɗannan kwanakin Litinin da kuma ranar Alhamis. An tambaye shi dangane da azumin ranar Litinin, kamar yadda ya zo a hadisin Abu Qatada a cikin Sahihu Muslim, me yasa manzon Allah yake yawaita yin azumi ranar Litinin? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, zaka yawmun wulidtu fihi, wannan rana ce wadda a cikinta aka haife ni, rana haihuwata ce, wa yawmun bu'ithtu, kuma ita ce ranar da aka fara yi mun wahayi a cikinta, ko ranar da aka na samu annabta a cikinta. Sannan ko kuma a wata riwaya, au unzila alayya fihi, ita ce ranar da aka fara saukar min da wahayi. Da haka manzon Allah yake azumtar wannan ranar ta Litinin. Da haka azumtar ranar Litinin da kuma Alhamis yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai malam ya ce wal juma'a, sai ranar juma'a, ita kuma tana cikin wanne? Na'am, tana cikin jerin kwanaki da suke maimaituwa ita ma mako-mako, kowane mako ana samun juma'a. Ya kawo ta daga cikin kwanakin da ake azumta, amma dai kwanaki masu falala, domin ya ce akwai lokuta ne masu falala, ko akwai na shekara, akwai na wata, akwai na mako. To ya kawo ta a cikin kwanaki masu falala, tana da falala. To amma azumi a cikinta kuma fa, yin azumi a cikinta, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda ya zo a hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, manzon Allah ya ce, la yasumanna ahadukum yawm al-jum'a illa yawmun qablahu aw yawmun ba'dahu, kada ɗayanku ya keɓanta ranar juma'a da yin azumi. Ita ranar juma'a haka kawai, ba za ka zo ka keɓance ta ka ce za ka rinƙa yin azumin juma'a ba. Manzon Allah ya ce sai dai idan mutum zai yi azumi ya haɗa ta da wata rana, rana kafin ita ko rana bayanta, amma ba a yadda ka keɓance ta, saboda ita juma'a ce tana da falala, ka ce za ka azumce ta ba. Shi ne abinda wannan hadisin yake tabbatarwa. A wata riwayar ta Imam Muslim, manzon Allah ya ce, la taqussu laylatal jumu'ati biqiyamin wa la yawmiha bisiyam, kada ku rinka keɓanta daren juma'a da sallar dare. Ku ce ai wannan daren tunda juma'a ne yana da falala, za ku rinka qiyamul layli a cikin shi, ku keɓanta juma'a kawai banda sauran kwanaki. ba a keɓance ta da wata ibada ta musamman wadda shari'a ba ta zo ta ce ga ibadar da za a yi ba. Haka ba za ka keɓance ta da azumi ba, haka ba za ka keɓance ta da ƙiyamul laili ta musamman ka ce ai kai duk juma'a kana yin ƙiyamul laili. A'a, ba a keɓance ta da wata ibada wadda shari'a ba ta zo ta ce ran juma'a za a rinƙa yi ba. Za ka yi ibada a cikinta kamar yadda kake yi a kowace rana daga cikin ranaku da ake ibada a ciki. Za ka keɓanta juma'a shi ne abin da aka hana da yin azumi. Sai dai idan ta zama cewa a wani azumi ne na musamman misali. Za ta iya kamawa cikin ayyamul bayd ɗin da ake yi ko? Za ta iya kamawa cikin kwanakin da zai yi azumi uku ranar juma'a bari ya yi da ranar juma'a a ciki a wata. Ya zaɓi da ranar juma'a a ciki ya yi. Wannan duka babu laifi ba ya yi don juma'a ba ne a yi ko? Ya yi don me? Ya yi don wannan azumin da ake yi na watan, ba wai don ita juma'ar ba. Don aka ba a yadda a keɓance ta a matsayinta na juma'a ne, ka ce bari ka yi mata azumi na musamman a cikinta ba. Shi ne abin da hadisin yake magana a kai. To haka kuma idan wata rana mai falala ta yin azumi ta kama a ciki, za a yi azumi a cikinta. Idan Arfa ta kama ranar Juma'a za a yi azumin Arfa. Idan ranar Ashura ta kama ranar Juma'a za a yi azumin Ashura. To haka duk wani abu wanda yake ya kama a wannan ranar za a yi, saboda za a yi azumin ne ko za a yi ibadar ne. Ba don wai keɓantacciyar ranar Juma'a ba, a'a don wannan ranar ta kama a ranar Juma'a. Sai malam ya ce fa yustahabbu fiha as-siyam. Wannan maganar tana da alaƙa da ni. Na'am? Ba da Juma'a take da alaƙa ba. Tana da alaƙa da bayanin farko anna istihbaba as-sawmi yata'akkadu fil ayyamil fadila, akan kwanaki masu falala ne. A nan yanda malam ya yi ikhtisarin shi zai iya maida tunanin cewa ana magana ne akan juma'a. Amma idan aka koma a can asalin ihya'u ulumuddin din za ka ga Abu Hamid yana magana ne akan al-ayyamul fadila. Ba yana magana ne akan waɗannan ranakun da aka lissafa a nan ba. Ma'ana waɗannan kwanaki masu falala wanda suke zuwa a shekara ko su zo a wata ko su zo a mako, to an so a yi azumi a cikinsu. Wa taksirul khairati, a yawaita ayyukan alkhairi a cikinsu. Ba wai ana maganar waɗannan kwanakin kawai Alhamis da Litinin da Juma'a ba. لتضاعف أجورها سبودا لا دن أيتي أتكن وطن ننقوى نتين ينا ننقوى أنا نمنك لا دن أيتي أتكن وطن ننقوى نتين ببركة هذه الأوقات سبودا البركة وأن اللوكتا سبودا البركة وأن اللوكتا سكيدة سواء نشيكراني كون وطاني كون ماكوني. To irin waɗannan kwanakin ba wai azumi kawai ba, a'a an so a yawaita ayyukan alkhairi a ciki, ya zama ayyukan alkhairi sun nunnunku a ciki sama da yanda ake yi a wasu lokuta waɗanda ba wannan ba, saboda ana samun nunkuwar aiki saboda albarkar da take cikin waɗannan kwanakin. Sai malam ya ce wa idza zaharat awqatul fadila, idan waɗannan kwanakin ko lokuta na falala suka bayyana ga mutum, ka samu kanka a cikin irin wannan lokutan masu daraja masu falala. Fal kamalu fi an yafhamu al insanu ma'ana sau, abin da yake kamar mafi kamala shine mutum ya fahimci menene ma'anar azumin, shine yafi muhimmanci. Me manufar azumin, me ma'anar shi me ake so a cimma da azumin shi ya kamata ka mutun ya tsaya ya fahimta ba mujarradin yin azumin kawai ba ya kame da ci da sha a sha ruwa kuma duka ya biya bashin abin da ya bari a wurin to kaga wannan bai fahimci manufar azumin ba kwata-kwata dan haka babban abu in mutun ya samu kanshi a irin waɗannan lokutan na falala to yayi kokari ya fahimci menene asalin ma'anar azumin ma wa anna sirruhu tasfiyatul qalb ya kuma fahimci sirrin azumi shine tsartace zuciya da tace zuciya shine sirrin azumi dan haka duk azumin da ba zai tsarkake ma zuciya ba ba zai tace ma zuciya ba to ka rasa sirrin azumin ka dai bar ci da sha kawai amma hakikanin azumi baka yi hakikanin azumi ba dan haka hakikanin sirrin azumi shine tasfiyatul qalbi tsaftace zuciya da gyara zuciya wa tafrighul hammi lillahi azza wa jalla da kuma kakkade duk wani tunani ka maida shi zuwa ga Allah kawai ya zama Allah kadai kake nufata a rayuwarka da zuciyarka ya zama ka kakkaba komai ka cire komai a zuciyarka ka sa Allah subhanahu wata'ala shi kadai to wannan shine sirrin azumi abinda ake bukata azumi ya samar da mai azumi kenan tsarkin zuciya da tsaftar zuciya da kuma komawa gaba daya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ba wanda ya sani ba wanda ya gani ka tsaya ka tsaya ka mai ka barci da sha ka fuskanci Allah to ya zama zahirinka da batininka gaba daya ka fuskanci Allah subhanahu wata'ala da shi to wannan shine sirrin azumin gaba daya shi yasa a irin waɗannan lokutan masu falala kowa yana tsayawa ne ya gane ya kamata me ya kamata ya fuskanci Allah da shi shi yasa a Abu Hamid a cikin Ihya'u Ulumuddin a wannan gabar sai yi magana akan cewa mutumin da yake ya san fiqhu na zuciyar shi ya fahimci halin dan adam da rayuwar dan adam to yana tsayawa ne ya kalli halin shi da yanayin shi kowa akwai halin shi da yanayin shi akwai wanda halin shi yana tsora shi akan lizintar azumi ya zama azumi kawai zai ta yi a rayuwar shi akwai kuma wanda halin shi yaktabi dawamal fitr shi kuma halin shi da yanayin shi yana lizimta mai rashin yin azumi shi rashin yin azumi da yin shagaltuwa da wani aikin ya fi mai kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ce amma kuma a cikin mutane akwai wanda shi kuma halin shi shine almazdu bainal iftari wassaw shine takuda tsakanin azumi da kuma aje azumi wani lokaci ya azumi wani lokaci ya aje to haka kowa ya san irin dabi'ar shi da irin rayuwar shi da irin zuciyar shi da kuma irin ibadar da tafi dacewa da yanayin shi ya ce to wannan shine mutum yake tsayawa ya duba ya ga a wannan hali ya kamata ya samu kanshi dan haka azumi babban abin da malam ya rufe mana a nan da shi shine kusan sirrin wannan babin gaba ɗayan shi da muka karanta ta san menene asalin ma'anar azumi shine ana yin azumi ne dan samun tsarkin zuciya da tsaftace zuciya da kuma maida tunanin zuciyar gaba ɗaya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga idan kai azumi ka samu irin wannan to azuminka ya samu nasara ka ci ribar yin azumi amma idan baka samu wannan ba har yanzu sirrin azumin bai yi tasiri a cikin rayuwarka ba kaga duk wanda zai yi azumi ya tsaya ya ga wani irin azumi yake yi kuma ya za a yi azumin ya yi tasiri a zuciyar shi ta samu tsarki ta samu wankewa sannan kuma ya samu fuskantar al'amuran shi da Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba tare da ya sa wani a zuciyar shi wanda ba Allah ba wannan shine babbar manufar wannan babin da kuma fa'idar karanta shi muna fata Allah madaukakin sarki yayi albarka da abin da muka karanta abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada gaba daya wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana mawallafin wannan littafin da asalin mai littafin na asali muna fata Allah madaukakin sarki ya saka musu alkhairi ya gafarta musu kurakuran su ya yalwata makwancin su ya sa aljanna ta zama makomar mu da su gaba daya Allah madaukakin sarki muke roko ya kai mu watan Ramadan cikin lafiya da imani ya ba mu kuma ikon ribatar ayyukan alkhairi a cikin wannan watan ya kuma karba mana ayyukan da zamu yi a cikin watan ya ba mu dama ya ba mu zuciya wanda zamu fuskanta Allah subhanahu wataala da ita cikin aikata abinda Allah yake so ya yadda da shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu gaba daya wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين